company.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Talata 6 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Hare-hare ta sama na baya-bayanin da Amurka ke kaiwa Iraki na ƙara faɗaɗa 'yan tsamar da ke akwai tsakanin Washington da Baghdad. Masarautar Buckingham ta bayyana cewa Sarki Charles na uku ya kamu da cutar sankara. A ranar Litinin dakarun Isra'ila suka bayar da rahoton kisan gwamman mayaka a yankin zirin Gaza.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da shugaban kasar Senegal ya sanar da dage babban zaben kasar, lamarin da ya janyo zanga-zanga daga bangaren 'yan adawa, masana harkokin siyasa da demokradiyyar kasashen Afirka na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu.
Nan da wata biyu mulkin shugaba Macky Sall ya kare. Idan mulkin shugaba Macky Sall ya kare, ya za a yi kenan? Shi kunnin tsari na Senegal ya ce a Senegal ba a iya kara ma shugaban kasa ikonsa da ko kwana guda, kuma ba abin da yake iya sa a yi haka.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda ya tattauna akan hukuncin kotun koli a Najeriya na baya-bayan nan, wanda ya tabbatar da nasarar gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri a zaben shekarar 2023. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif. Da alamun har-hare ta sama na baya-bayanin da Amurka ke kaiwa Iraki da ke kaikaita wurare da ke da alaka da har-hare 170 da mayakan da Iran ke goya ma baya suka rika kaiwa kan dakarun Amurka da ke yankin, na ƙara faɗaɗa 'yan tsamar da ke akwai tsakanin Washington da Baghdad. Nazarin baya-bayanin da Amurka ta yi ya nuna cewa hari ta sama da ta kai a ranar Juma'a da ta shige da ya kaikaci wurare uku a ƙasa ta Iraki da wasu wurare hudu a Siriya, ya yi kaca-kaca da ɗaiɗaikun wurare da aka kashe mata guda 80, kama daga rundunoni da cibiyoyin kula da na'urori da ɗakunan karɓa da ajiye bayanan sirri da wuraren ajiye makamai masu linzami da jirage marasa matuƙi. Pentagon ta faɗa a jiya Litinin cewa ana kyautata zaton wani adadi na mayakan nasu, wato sun rasa ransu ko kuma sun jikata. Ta ce amma babu wani jami'i ko wani ma'aikacin Iran ɗin da ya rasa ransa. To sai dai a yayin da jami'an Amurkan ke kare hujjarsu na wajibcin kai hare-haren ta sama, sakamakon harin da jirgi mara matuƙi da ya kashe dakarun Amurkan uku a wani sansani da ke Jordan a watan jiya, jami'an ƙasar ta Iraki sun ci gaba da bayyana ɓacin ransu, inda suka nemi wakilin Amurka a Baghdad ya gurfana a gabansu domin nuna ɓacin ransu ga hare-haren da Amurkan ke kaiwa, inda suka yi ƙorafin cewa wasu daga wuraren da Amurkan ke kaiwa hari wurare ne na dakarun tsaro na gwamnati. A jiya Litinin, masarautar Buckingham ta bayyana cewa Sarki Charles na uku ya kamu da cutar sankara, kuma tuni har ya fara karɓar magani. Duk da dai masarautar bata bayyana ko wace irin sankara sabon sarkin Ingila ya kamu da ita ba. Ƙasa da watanni 18 da hawa gadon sarautar, Sarki Charles mai shekaru 75 a duniya zai dakatar da ayyukan masarautar na ɗan wani lokaci, amma zai ci gaba da gabatar da ayyuka da suka shafi ƙasa, kuma ba zai dakatar da ayyukan da tsarin mulki ya ɗora mishi ba, cewar wata sanarwa da masarautar ta Buckingham ta fitar. Batun cutar kansar ya bayyana ne bayan da Sarki Charles ya shafe kwanaki uku a asibiti a watan jiya sakamakon wata 'yar ƙaramar tiyata da aka yi mishi. Masarautar ta ƙara da cewa tun a lokacin wato kwance da yayi a asibiti na farko ne aka lura da matsalar kwance a jikin shi, amma dai ba a bayar da wani ƙarin bayani ba, illa dai cewa gwaji ya nuna sarkin na da wata nau'in cuta ta kansa tare da shi. A jiya Litinin ne majalisar dokokin Senegal ta kada ƙuri'ar amincewa da ɗage zaben shugaban ƙasar da wato kasar da ke yankin Afirka ta Yamma zuwa 15 ga watan Disamba a wani yanayi na rudani da aka ga jami'an tsaro shiga tsakani a kokarin da ƴan adawa suka rika yi na dakile zaben da kokarin fitar da ƴan majalisar dokokin daga zauren da karfin tuwo. A ranar Litinin din ne kuma wasu ƴan takara bangaren adawa suka shigar da ƙara suna kalubarantar matakin da shugaban kasar Macky Sall ya dauka na dage zaben na ranar 25 ga watan Fabrairu. Daya daga cikin abin da doka dage zaben ta kunsa da majalisar dokokin kasar ta amince da ita na nufin cewa shugaba Macky Sall da ya kamata a ce ya kammala wa'adin mulkin sa a ranar 2 ga watan Afrilu zai ci gaba da makalewa akan mulki har zuwa sabuwar ranar da aka tsaida.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. Matakin dake zaben da shugaba Macky Sall na kasar Senegal ya sanar a jawabin da ya yi wa al'ummar kasar ta kafar talabijin a ranar Asabar din da ta gabata, wato jajibran ranar kaddamar da yakin neman zabe, ya dauki hankulan masana harkokin siyasa da demokradiyyar kasashen Afirka, yayin da a cikin gida ƴan hamayya suka tayar da tarzoma da nufin kalubalantar wannan al'amari da suke fassara shi a matsayin juyin mulki. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya hada mana rahoto akan batun.
Dambarwar da ta taso a tsakanin majalisar dokokin Senegal da kotun tsarin mulkin kasar dangane da zargin karbar cin hanci a yayin ayyukan tantance ƴan takarar da suka cancanci shiga zabe ya sa shugaba Macky Sall dage wannan fafatawa da ya kamata a yi a ranar 25 ga watan nan na Fabrairun 2024. Kamar yadda ya sanar a jawabinsa na ranar 3 ga watan Fabrairu, sa'o'i kaɗan kenan kafin a fara yakin neman zaɓe, matakin da ya haddasa zanga-zangar ƴan adawa. Mai fashin baki kan harkokin siyasa Abdulrahman Alkasum ɗan Nijar ne da ke ziyarar aikin zaka a birnin Dakar.
Ku jam'iyoyi na adawa, ku jam'iyoyi masu ƴan takarar shugaban ƙasa, a karin surusu abin da suka ɗauka za a fara campaign saboda haka su riƙe tsarukansu na busukan hakan, amma al'ummar gari suka bazama cikin wurare da dama, ungoyi da dama na cikin garin Dakar inda suke nuna ba su amince ba.
Jingine ranar zaɓe a wani lokacin da ɗaukacin ƴan ƙasa ke zumuɗin halartar rumfunan zaɓe mataki ne da ka iya haddasa ruɗani a ƙasar da a baya ta yi fice kan batun darajta demokradiyya, in ji Dr. Abba Sadiq ɗan jarida kuma jami'i a cibiyar nazari da bincike kan lamuran yankin Sahel Sir.
Nan da wata biyu mulkin shugaba Macky Sall ya kare, idan mulkin shugaba Macky Sall ya kare yaya za a yi kenan? Wane ne shugaban ƙasar Senegal? Kuma shi kundin tsari na Senegal wanda ake cema constitution ya ce a Senegal ba a iya ƙara ma shugaban ƙasa ikonsa da ko kwana guda, kuma ba abin da yake isa a yi haka. To ka san lalle in aka je har nan Senegal ta shiga rubuya.
Shugaban kasar ta Senegal ya nanata cewa ba shi da niyyar tazarce, to amma ganin yadda ya ayyana buƙatar a kira wani taron tattaunawa a tsakanin rukunonin jama'ar kasar ya sa aka fara hasashen yiwuwar ba za a rasa wata manufar ɓoye ba ta tare da abin.
Ta majalisar dokoki ba ta da hurumi ya ƙara ma shugaban ƙasa wa'adi ko hurumi na ɗage zaɓe, kuma a dokokin ƙasai shi shugaban ƙasa yana iya kiran zaɓe amma baya da hurumi na hana yin zaɓe. Kotun tsarin mulki ta kaɗai ke da wannan hurumin. A cikin wani abu irin na bazata aka samu wata haɗin gwiwa ta tsakanin jam'iyya wadda ake cewa PDS ta tsohon shugaban ƙasa Abdullahi Wad, wanda dan shi yana daga cikin ƴan takarar shugaban ƙasa wanda ba a tabbatar da takarar shi ba saboda yana da fasfo guda biyu, yana da fasfo na ƙasar Faransa, yana da fasfo na ƙasar Senegal. Shi kuma tsarin mulkin Senegal bai yarda da a kasance ba a zaɓi shugaban ƙasa wanda ke da fasfo guda biyu.
A wata takaitacciyar sanarwar da ta fitar, ƙungiyar CEDEAO ta bayyana cewa tana bin diddigin abubuwan da ke wakana a Senegal.
ECOWAS ta fito ta ce ta nuna darurarta, amma nuna darura ba ya isa, kamar juyin mulki ne aka yi saboda shugaba Macky Sall bai ya da izinin yin abin da ya yi.
Wasu maciyoyi na daban na alakanta wannan yunkuri na canza jadawalin zaben Senegal da kace na can da ke tsakanin shugabannin jam'iyyun kawancen da ke mulki, wato masu goyon bayan dan takarar wannan kawance Prime Minister Ahmadu Ba da waɗanda ke adawa da shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman mana Barma. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
A ranar Litinin dakarun Isra'ila suka bada rahoton kisan gumman mayaka a yankin zirin Gaza a daidai lokacin da sakataren harkokin waje Amurka Anthony Blinken ya dawo daga yankin a kokarin da yake na ganin an dakatar da fadan da ake yi. Dakarun kare Isra'ila sun ce ayyukan da suka rika gudanarwa a yan kwanakin nan sun hada da hare-hare ta sama da ƙasa a birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza tare da gudanar da samamiya a arewaci da tsakiyar Gaza. Ma'aikatar lafiyar Gaza da Hamas ke kula da ita ta ce an halaka akalla mutane 128 yawancin su mata da yara kanana a har-haren da Isra'ila ta kai a cikin dare zuwa safiyar Litinin. Majalisar Dinkin Duniya ta ce tsananin gumurzu da ake a yankin Khan Yunis na tilastawa farar hula ƙara nausawa zuwa kudancin Rafah inda tuni sama da rabin al'ummar Gaza suka nemi mafaka a can a 'yan tantuna da suka kakkafa. A ranar Litinin masu zanga-zanga suka rufe manyan biranen kasar Haiti bayan da masu zanga-zanga suka yi arangama da 'yan sanda suna neman Prime Minister kasar Ariel Henry ya yi murabus. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ruwaito cewa an rufe bankuna, makarantu da ofisoshin gwamnati a yankin arewaci da kudancin ƙasar yayin da masu zanga-zanga suka datse manyan hanyoyi da wato da tayoyi da suka rika ƙonawa da durƙusar da sha'anin sufuri. A birnin Haiti da ke yankin tsakiyar ƙasar ta Haiti, masu zanga-zanga sun rika ihu da yin maraba da isowar wani babban wakili da kwamanda na hukumar kula da muhalli da ke ƙasar da ke ɗauke da makamai Joseph Jean Baft Tes, wanda ya nemi Prime Minister Henry da ya gaggauta sauka daga kan karagar mulkin kasar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma gefe guda mu ba Aliyu Mustafa Sokoto wuri don ya gabatar da shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Wato a gurin da dan siyasa wanda ke jam'iyyar APC ba zai iya cewa an yi kare birjini ba a wannan tafiyar da ake a yanzu. Idan har kes din ya zo gaban kotun koli ba wani tunanin zai sauya, ba abin da zai sauya kasancewar tabbatar da abin da suka yi a yau din nan shi da su kare duk wani shari'an da ya zo gaban su mai kama da irin wannan.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadonmu da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A ranar Laraba makon jiya ne kotun kolin Najeriya ta tabbatar da zaben Umaru Fentiri na jam'iyyar PDP a matsayin gwamnan jihar Adamawa, ma'ana ya samu galaba a kan Hajiya Aishatu Ahmed Benani wacce ta kalubalanci zaben da aka yi masa a cikin watan Maris na shekarar 2023. Wannan nasara ta sa yanzu an samu jimillar gwamnoni 21 da suka gabata ko suka bayyana a gaban kotun koli ta Najeriya wacce kuma ta yanke hukunci a kansu. Idan ka duba alƙaluman yawan gwamnonin da suka gabata a gaban kotun nan, za ka ga cewa jam'iyyar APC da ke mulkin Najeriya baki ɗaya yanzu ita ce ta samu gwamnoni a jihohi 10, PDP ta samu 9, jam'iyyar NNPP ta samu 1, Labour ma ta samu 1. Wani abun kula game da wannan shari'o'i na kotun kolin Najeriya shine cewa daga cikin dukkan gwamnonin na 21 da aka kalubalanci zaben su ba daya da ta cire dukkan su wanda suke zaune akan kujerun su za su ci gaba da zama daram damdam akan waɗannan kujeru din. Gwamnoni goma na APC da suka yi nasara a kotun kolin Najeriya din sun hada da gwamna Hassan Aliya na jihar Benue da gwamna Basi Oto na jihar Cross River da Francis Ngufuru na jihar Ebonyi da Inuwa Haya na jihar Gombe da Ubasani na Kaduna da Babaji da Sanwo Olu na Lagos. Sauran su ne Abdullahi Sule na jihar Nasarawa da Dapo Abiodun na jihar Ogun da Nasir Idris na Kebbi da kuma makwabcinsa Ahmed Aliyu Sokoto na jihar Murtala Sokoto. To suwaye gwamnonin PDP nan guda 9 su ma da suka yi nasara a kotun koli? Wannan sun hada da shi Ahmadu Fintiran na Adamawa da Umo Enu na jihar Akwa Ibom da Bala Muhammad Kauran Bauchi na Bauchin da Shirib Obri Wuri na jihar Delta da Peter Mba na Enugu da kuma Caleb Mufon na jihar Plateau, akwai kuma Abu Kefas na Taraba ga Simin na Laifu Bara na jihar Rivers da kuma Dauda Lawan Dare a jihar Zamfarawa. sannan gwamnoni biyu da baya na APC ba na PDP ba da suka yi nasara su ma su ne Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NPP Kwankwasiya a Kano da Alex Oti na jihar Labour a jihar Abia. To ya mutane suka kallo wannan shari'o'i an yi adalci?
Sunana Honorable Awaisu Abdullahi daga Kefi Local Government, ina ɗaya daga cikin magabatan jam'iyyar PDP mai nasara a Nasarawa State. To alhaƙiƙa dai duk wanda ya bi wannan shari'a din ya san cewa shari'a Supreme Court sun yi adalci, sun gyara abubuwan da bai kamata wanda su appeal court kotun ƙasa kenan suka yi wanda bai kamata ba, bai dace ba. Ba wai kuma muna faɗa ne saboda an bar ma jihohin PDP kujerun su ba, a'a, ayin kalura akwai jihohiya da na APC ma ciki wanda aka rusu kujerun su. Saboda haka muna kira ga ita su alƙalai, muna kira gare su su ne kaɗai wurin da idan wani abu ya faru da mara ƙarfi zai ruga da gudu, idan mai ƙarfi na sai danne su zai ruga da gudu ya tafi.
Sunana Alhaji Bisbau Sani Bauchi, jihar Kano da jihar Bauchi da jihar Zamfara. So shi shugaban ƙasa kullum ya ne ita adalci ake so, wa'annan kotunan a ce sun yi yayi ne domin a san dimokuraɗiyya ake yi a ƙasar, kuma yayi ne domin al'umma su san lallai ana yi domin su ne tabbatar musu da abinda suka zaba ba wai wani bangaranci ba ko batun jam'iyya, magana ce ake yi na al'ummar mutane.
Sunana Sani Abdulmumini Duguri wanda aka fi sani da wakilin Yankari. Shi kansa mai girma shugaban ƙasar Najeriya ya je kotu. Kotu ta ga ya kamata ta yi masa adalci a gaɓoɓin da ta duba ta tabbatar da shi a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Gwamnoni ma da aka tabbatar da su gwamnoni a jihohin nan na PDP, nan ma kotu ta duba ne ta tabbatar da cewa lallai an yi zaɓe kuma bisa tsari, bisa kan doka da koda, ta kuma tabbatar da su. Musamman abinda ita kotun koli ta yi mana a shari'ar jihar Bauchi, adalcinta ya bayyana wa ƙasa baki ɗaya har ma da ƙasashen duniya.
Dai sunana Honorable Bashir Muhammad Dala, kusan abu ne wanda mutane ba su yi zata su ba kusan da suka faru.
Madalla, to yau muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawara da muka yi kwanaki muna ji game da waɗannan shari'o'i na gwamnoni da aka yi a gaban kotun kolin Najeriya ɗin. Kuma yau ma za mu ƙarƙare da waɗannan lauyoyin guda biyu masu bambancin jam'iyyu, wato Barista Dahir Abdulhamid wanda shi ne wakilci gwamnan Bauchi a wannan gaban kotu ɗin ta koli, da kuma Barista Yusuf Sallo mutum biyu na jam'iyyar APC daga jihar Taraba. Daga cikin mutuntun da za ku ji sun taba a yau akwai maganar ya aka yi Bello Mutawalle ya bari Dauda Lawan Dare ya kwace mashi mulki a Zamfara, ya aka yi shi kuma gonan Plateau Kale Bufuwan shi ma ya tsallake rijiya, bayan kuma ya kasa tsallake wannan rijiya har sau biyu a can baya ba tare da ɓata lokaci ba ga Nasiru da bakinsa.
Barista Yusuf Sallo mutum biyu, mu koma misali kamar jihar Zamfara, inda tsohon gwamnan jihar Bello Mutawalle yanzu wanda shi ne karamin ministan tsaro shi ma ya kai kara ka kotun ɗaukaka kara ta yanke hukunci a soke zaben wasu ƙananan kwaminajin guda uku ne, inda aka ɗaukaka kara zuwa kotun koli. Faɗa mana abubuwan da kuka dogara da su a jihar Zamfara da su kuke ganin shi Mutawalle ne ya dace dawo gwamna a lokacin.
To kamar yadda ka sani, a jihar Zamfara jiha ce ta jam'iyyar APC, wacce jam'iyya ce ta adawa take mulki a wannan jiha shekara aru-aru, kuma a lokacin da aka yi wannan zaɓe jam'iyyar APC da ita ce take kan gargaɗi, kuma akwai zargin cewa an yi amfani da wato jami'an tsaro gurin murɗa sakamakon zaɓen da jama'an jihar Zamfara suka kaɗawa shi wato tsohon gwamna Mutawalle, wanda duk wanda zai faɗi gaskiya ya san cewa akwai alamun wato haka in a lokacin da aka gudanar da zaɓe, akwai alamun cewa an yi amfani da madakan iko daga Abuja, sojoji da wato police da abubuwa masu kama da wannan, gurin ganin cewa lalle bai dawo kan wannan kujeran ba, duk da cewa akwai wanda suke ganin cewa ya yi bajinta kuma ayyukan da ya kai a ce ya dawo. So ka kaga karkashin wannan zaki iya ganin cewa eh lalle haka in ne ra'ayin da ake fada in ya kamata a ce lalle shi in ne shi zaben kamar yadda suka yi ikrari su jam'iyyar APC ta ikrarin cewa su suka ci wannan zaben in amma lalle an yi amfani da karfi aka juye sakamakon aka bayar wani da
to amma Yusuf Salo mutum biyu ai lokacin mai mun duba shugaba Muhammadu Buhari ne shugaban kasa kuma jam'iyyar APC ne ta ina ka samu jami'an tsaro da suka taimaka wa PDP
a kai malam Nasiru kai dan jarida ne kuma ka san abubuwan da suka faru idan ya kasance shugaba so da yawa akan samu sabani za ka ga wasu makarrabai koda ko ba shugaban bane yace ai za ka ga wasu makarrabai wanda suke da wato karfi a hannu suka yi abubuwan da ya saba wa doka gurin juya tafarkin adalci su tabbatar da zalunci wannan abu ne wanda ya sha faruwa a Najeriya ba sai an gaya maka ba
wato shikenan barista Dairo Ablamit kana da abin da zaka faɗa kan jihar Zamfara cewa an yi amfani da jami'an tsaro wajen tsorita masu zabe shi yasa jam'iyyar PDP ta yi nasara a Zamfara
to yana banka abin ne nake so ka lura idan har mutum ya ce an yi haka din ba ga kotu ba ta ce fa idan har an yi hakan ka zo gaban kotu ka tabbatar da hakan ana shirye da a soke wannan zaben a ji a sake ka zo kotu ka kawo korafinka a ciki baka iya ka faɗi wannan maganin ba sama ka faɗa an ce kawo shaida baka iya ka kawo ba to idan Allah za a yi amfani da maganarka a wannan yanayi ba abin da ya tabbata a kotu ta hanyar shaidu shine kotu za ta yi amfani da shi ba
na yi hira lokacin da tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara Hassan Nasiha Gusau ya ce akwai jami'an tsaro da suka yi ta dukan yan APC a jihar suka cici musu mutunci shi yasa suka kasa ma kada kuriya da yadda ya dace
na'am sai suka ki fitowa su yi zaɓe ɗin kenan
sai suka sun ta wato ma'ana an yi amfani da jami'an tsaro sun taimaka wajen faduwar ita gwamnatin Bello Matawalle a lokacin
to shi ne a yi na ce maka idan mutum ya faɗa a wannan mai yiwuwa ba abin da ya shaida ba ne abin da ka shaida ne lokacin da ake shari'an nan ya kamata ka zo ka gaya wa kotu ka tabbatar ga abin da ya faru ba ka zo ka faɗa ba kaga kenan kamar labari ne aka baka ko kuma kai ma ka ji ne ana faɗa kai ma ka zo ka faɗa amma waɗanda suka abin ya faru a gabansu a idansu ai su ake nema su zo su zama shaida akan haka kuma su faɗa kuma kotu ta duba ta ga eh haka ne ta yi amfani da shi to kai baka zo kotu ba ka je gidajen rediyo ko mene kana kaga wannan kamar sai ya zama wani farfaganda ne na campaign ko na siyasa
bari mu kuma wajen Yusuf Salo mutum biyu mu shiga jihar Plateau ita kafin a yanke wannan hukuncin za a ce akwai duk yan majalisar an kwabar da suna jam'iyyar PDP an dawowa da APC kujerun har shi ma tsohon gwamna Simon Lalon wanda an bashi minista amma yanzu ya koma majalisar dattawa faɗa mana yadda kuka duba shi sakamakon inda shi ɗan takaranku nan tare bai samu nasara ba a ƙarshe
to ajiganin gaskiya case in Plateau shi ma kusan yana da irin kamananniya da irin case in Kano ta bangaren abin da ya fuskanci wato ba da suna dan takara da jam'iyyar PDP ta yi wanda nan ma kotun koli ta bayyana cewa wato jam'iyyar APC ko ko dan jam'iyyar APC ba shi da hurumin ya shiga gidan jam'iyyar PDP ya binciki me suke yi tunda shi ba dan jam'iyya bane wanda akan wannan kotun koli ta ayyana cewa kamar an bata wa kotu lokaci tun daga farko shine kamar suka bada cewa is abuse of court process cewa bai ma dace ba ma asali kamar walakanta bangaren judiciary ne a ce an kai abun gaban kotu kasancewar ba su da alaka da abun da ya fuskanci congress da kuma primary election na wato zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP amma kuma abin bakin ciki akwai wanda wannan al'amarin ya riga ya shafe su har sun bar ma kan kujerun su saboda wannan abun nan wato hukunci da kotun ta kara ta bayar court of appeal kenan wacce ta bayar tun a baya ta faɗi cewa waɗannan abubuwa da aka yi akwai infractions, akwai wato rashin bin doka gurin fitar da yan takara, wanda ya kai ga an nuna cewa ba ma yan takara ma jam'iyyar PDP bane, wanda ya kai ga sun yi asaran kujerun su ta sanadiyar haka. So amma abun bakin ciki shine ba su samu damar zuwa Supreme Court ba, saboda doka bata ba su daman su isa zuwa kotun koli ba. To wannan da shine a takaice abin da zan faɗa kan abin da ya fuskanci jihar Plateau.
Bari ta yi su salamu tun biyu duba mana sauran kararraki. Za a ce an yi kare birijini, an yi kare jini birijini ke na wannan sakamakon shari'un zuwa yanzu, ko kuma akwai wani abu da kuke hango na daban?
Wato, a gurin da ɗan siyasa wanda ke jam'iyyar APC ba zai iya cewa an yi kare birijini ba a wannan tafiyar da ake a yanzu. Kasancewar idan ka duba irin salon da ita kotun koli ta ɗauka a yanzu, ta ɗauki wani salo ne, salo ɗaya na cewa kawai duk abun da technical abu ne kawai, bai kamata a ce wannan in ya sa an rusa zaɓe ba. So kaga ta ɗauki wani hanya ne wacce a mahanganta hanya ce wacce shine maslaha ga ƙasa a yanzu, maslaha ga zaman lafiyar mutane, da kuma tabbatar da wanzuwar demokuraɗiyya. Kuma kai tsaye ba za ka iya zargin su akan haka ba, saboda suna da hujjojin su ne haka. So ban tsamman za a samu wani sauyi a sauran shari'an da suka rage nan gaba, sauyi musamman waɗanda suke da kamar Naniya da irin waɗanda suka gabata na Kano, na Zamfara, na Plateau, da kamar wani state na Kudu, Lagos da sauransu. Indi case ne wanda ke da kama da irin wannan, ba batun ɓata lokaci. Idan har case ɗin ya zo gaban kotun koli, ba wani tunanin zai sauya, ba abin da zai sauya, kasancewar ba zai yi su sauya abin da suka yi shi jiya, su tauya shi nan zuwa sati ɗaya ko sati biyu ko wata ɗaya ko wata biyu, ba zai iya yiwuwa ba. Tabbatar da abin da suka yi a yau ɗin nan, shi da su ƙara yi duk wani shari'ar da ya zo gaban su mai kama da irin wannan, mai kuma da sinadari irin na wato wanda aka zantar a yau.
To a gaishe ku, to mun gode da kokarin da lauyoyi biyu, Barista Dayar Abdulhamid da Barista Yusuf Sallam mutum biyu suka yi na haskaka mana wato fahimtar abubuwan da suka gabata a gaban wannan kotun ta kolin Najeriya, yayin da take sharowayen wa'annan gononi. Sannan kuma muna godiya ga shi wakilin namu Nasiru Adamu Lekaya da ya haɗa mana hancin su suka yi wannan muhawara Abuja, ya cillo mana ita nan muka kawo muku. In Allah ya kai mu rana wacce za mu dawo muku da wani sabon batu. Ina Ali Mustafa Sokoto a Washington, ku huta lafiya.
Madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma mun zo ga takaitattun labaran duniya.
Da alamun hare-hare ta sama na baya-bayanan da Amurka ke kaiwa Iraki da ke kaikaita wurare da ke da alaka da hare-hare 170 da mayakan da Iran ke goya ma baya suka rika kaiwa kan dakaran Amurka da ke yankin na fara fadada ISAM da ke tsakanin Washington da Baghdad. Nazarin baya-bayanan da Amurka ta yi ya nuna cewa hari na sama da ta kai a ranar Juma'a da ta gabata da ya kaikaci wurare uku a ƙasar Iraki da wasu wurare hudu a Siriya, ya yi kace-kace da ɗaiɗaikun wurare da aka hashe mata guda 80, kama daga rundunoni da cibiyoyin kula da na'urori da ɗakunan karɓa da ajiye bayanan sirri da wuraren ajiye makamai masu linzami da na jirage marasa matuƙi. A jiya Litinin, masarautar Buckingham ta Ingila ta bayyana cewa Sarki Charles na uku ya kamu da cutar sankara, kuma tuni har ya fara karɓar magani. Duk da dai masarautar ba ta bayyana kowace irin sankara sabon sarkin Ingila ya kamu da ita ba. Kasa da watanni 18 zuwa gadon sarautar, Sarki Charles mai shekaru 75 a duniya zai dakatar da ayyukan masarautar na ɗan wani lokaci. A jiya Litinin ne majalisar dokokin Senegal ta kada ƙuri'ar amincewa da ɗage zaben shugaban ƙasa na ƙasar da ke Afirka ta yamma har zuwa 15 ga watan Disamba a wani yanayi na rudani da aka ga jami'an tsaro shiga tsakani a ƙoƙarin da 'yan adawa suka riƙa yi na daƙile zaben da ƙoƙarin kifar da 'yan wato fitar da 'yan majalisar daga zauren da ƙarfin tuwo. A ranar Litinin din ne kuma wasu 'yan takara bangaren adawa suka shiga da ƙara suna kalubalantar matakin da shugaban ƙasar Macky Sall ya ɗauka na ɗage zaben na ran 25 ga watan Fabrairu.
Sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu. A madadin Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniya mu Mr. Kelvin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.